الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي معلم بوديا تبارك وتعالى بجاور أيون مزوع من لوك تيكم إبا ملافية من أرو مالا يكارا من ملافية يكما زمن ملافية bayan haka ta rufaɗa karwa ce da tuna ta suwa kamar yadda dama mun saba muna yin karatu a nan duka asabar da lahadi, kuma sai muke ganin saboda karatuwar watan ramadan za mu rufe karatun, shi ne muke ganin ya kamata mu yi magana a kan wannan wata ɗin da yake ƙoƙarin shigowa. Muna addu'ar Allah ya kai mu lokacin kuma ya ba mu dama na aikata ayyukan alheri ciki. Muna roƙon Allah ya ba mu aikata ya karɓa mana. Kamar yadda wasu suka gani, watakila an ɗora a wato abin nan sanarwa a cikin fejin da ake kaza karatu tukun cewa an rubuta za a yi magana ne a wannan musallaci a kan watan ramadan. Wannan dai shi ne abin da nake jin aka rubuta aka fice. So lallai akan watan za mu yi magana, kuma da wasu ɗan faɗaƙarwa, ba wai ba a san su ba ne an san su, amma kawai a matsayin tunatarwa ne za a yi su. Wannan watan mai alfarma shi ne watan ramadan, wanda yanzu abin da ya rage kila a shige shi da zai wuce kwana ko goma ko wani abu mai kama da haka, abin da ya rage kenan. Kuma wannan wani babban alheri ne wanda yake tunkarar mutane, kuma mutane suna da damammaki da yawa a cikin watan na su shiga aljanna, suna da damammaki da yawa na su yi wa kansu addu'o'i na abin da ya dame su, suna da damammaki da yawa da su nema wa kansu tsari da tattalin arziki da dukkan abin da ka sani. Akwai dama wanda Allah zai baza a cikin wata, shi yasa muka ce bari mu yi magana a kan shi wata. Allah tabaraka wa ta'ala cikin halittun da ya halitta ya yi wa wasu wato mutane daraja a cikin mutanen, hakanan kuma a cikin ma ranaku ya yi wasu ranaku suna da girman daraja fiye da sauran ranaku, haka kuma a cikin watanni ya yi fifita wasu watanni a kan wasu watanni, haka kuma a kan littattafan da ya saukar ya fifita wasu littattafan a kan wasu. Wannan al'umma ɗin dai Allah ya girmama su da cewa ita ce mafificiyar al'umma, min da haka Allah ya kira ce ce kuntum khayra ummatin, ku innan fiyayyar al'umma ce, ba za a gwada ku da al'ummomin da suka wuce kafin ku ba, wanda Allah ya fitar da ku domin ku yi umarni da al'ummomin. Wani ya nuna hatta a cikin al'ummomin da Allah ya halitta wannan al'umma ta annabi ya fifita ta wajen girman daraja, wannan daraja ce a gurin ta sosai. Za a ga a cikin ranaku Allah ya fifita ranar Juma'a cewa rana ce ta musamman wanda Allah yake saukar da gafararsa, musamman ga wanda ya wanka ya yi sallar Juma'a ya sallaci sallar Juma'a, yana samun gafaran kurakurarsa na sati guda. To haka kuma shi wannan wata ɗin an fifita shi daga cikin watanni guda goma sha biyu. To fifikon ne muke son mu faɗa, da kuma irin tanade-tanaden da ɗan adam ya kamata wannan zamani da zai zo na watan, saboda duk watanni an ɗauke su zamani mai zuru ne, wani zarafin yana kwana 30 wani yana kwana 29 to waɗannan kwanaki da za a shiga wanda ake kiran su Ramadan kwanaki ne ko dai 29 ko 30 amma sun sha bamban da dukkan sauran ranakun duniya kuma sun sha bamban da dukkan sauran watanni na duniya abinda ya ba mu Ramadan girman daraja saukar da Alkur'ani da Allah ya yi a cikinsa yasa abu na farko da yake nuna darajar wannan wata shine nuzulul Qur'an fi hadha shahr saukan Alkur'ani a cikin wannan wata a wannan watan ne Allah ya saukar da Alkur'ani za a iya cewa jumlarsa gaba ɗaya kamar yadda tarihi yake bayyana cewa Qur'ani ya taso daga lauhul mahfuz magana ce ta Ubangiji kuma ya keto waɗannan sammai ya sauka a wani guri da ake kira baitul azza na aka sauke Alkur'ani kafin ya ci gaba da sauka aya 2 aya 3 har shekaru 24 abu da yake kai wannan daren da aka taso da Alkur'ani zuwa wannan guri ya faru ne a cikin watan Ramadan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ya ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran wato wata mai alfarma na Ramadan shi ne wanda aka saukar da Alkur'ani a cikin ka a wata ayar kuma ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubarak mu muka saukar da Alkur'ani cikin dare mai albarka wanda Alkur'ani mai albarka ne daren da ya sauka ma mai albarka ne a wata ayar cewa ke inna anzalnahu fi laylatil qadr mun saukar da shi Alkur'ani a cikin dare ta dauki alkadar mai daraja ko mai albarka wannan yana nuna maka falalar watan saboda ya samu saukar Alkur'ani a cikinsa kuma ga shi nan zai sake mai da cewa muna da tsammanin haka Allah ya ja rayuwarmu ya kai wannan lokacin abu na biyu da watan nan yake tattare da shi shine ana kiransa da shaharut tarawih والتحجج wato dare ne wanda ake sallar tarawih da tahajjud ko da yake malamai sun tafi akan cewa da tarawih da tahajjud kawai suna ne amma duk abu ɗaya ne domin duk tarawih da ake yi ko da daga farkon dare ne ana kiran su tahajjud saboda Qur'ani ko yace wa minal layl fatahajjaj bi inatil Allah a cikin dare ka yi ƙoƙari ya zama ƙarin samun girman daraja a wajenka yana nuna cewa in wanda ya tarawih ya yi tahajju har ma wani hadisi mai Allah cewa yake duk mutumin da ya tsaya a bayan liman aka yi isha da shi aka yi tarawih da shi aka yi shafa'i da wuturi da shi ba zai koma gidansa ba sai an masa gafara to babu wani wata da ya samu wannan alfarmar tun ba wannan wata na Ramadan ba da haka idan ba da larura mai ƙarfi ba mu zamanto cikin masu yin sallar tarawih kuma masu cikin waɗanda za mu yi hakuri har sai an yi wutar tare da mu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda zai tsayuwar ramadana tsayuwar ramadana shine wannan tarawih amma a goman ƙarshe ana ƙara musu tsawo da cin lokaci idan goma ƙarshe sun shigo wanda wannan goma ƙarshen kuma da ake ƙara tsawon lokacin shi ne ake kiransu da tahajjud amma da tahajjud da tarawih dukkansu cikin dare ake yi in ka samu dama ka fito tahajjud in baka samu ba ka yi tarawih da shafa'i da wuturi ka yi abin da za ka cancanci gafara domin ka yi ƙiyamu Ramadan ka tsaya da Ramadan kuma ka yi wannan abun kana da imani tare da neman lada Allah ya ce duk wanda ya wannan a manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan za a gafarta masa zunubansa da suka bila a kuci shi yasa ake cewa wani hadisi ya cewa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bayna daga Ramadan din bara zuwa yanzu da za a shiga wani watan Ramadan akwai kurakurai da dan adam da haihu saboda girma da daraja da karamci da Allah ya duba a cikin wata idan Ramadan din ya shigo sai a yawanke wa mutane ɗan kwarakwaran su da suka inma kawai malamai suna cewa kaba'irai ne ba za a kankare su ba irin su shan giya irin su kashe rai irin su wane irin su bokanci da wane amma ƙananan zunubai duk da Allah wankewa zai yi cuta shi yasa daga cikin abin da ake kwaɗaitar da mutane su karɓi watan Ramadana da tuba ma'ana su yawaita tuba abu na uku da wannan wata ke ɗauke da shi shi ne shaharul itiq wato wata ne da ake ƴanta mutane daga barin wuta muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda zai ƴanta daga barin wannan wuta ne ya tsare mu da ita saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ya babi alkhairi aqbil ya kai mai neman alkhairi a wajen Allah to ka fuskanci ubangiji domin watan ya iso na ubangiji wanda ya kamata wato ka fuskanci Allah sannan zai cewa ya babi sharri ya mutumin da yake neman sharri shi kuma manzo Allah sai ya ce aqsir ka bari ka takaita ka daina neman sharri a wannan wuta ɗin saboda me ya ce walillahi ittiqa'un minan nar domin a yanzu abin da Allah yake yi Allah ya shiga wani aiki ne na ƙyanta mutane daga barin wuta don haka mai sharri ma ya daina domin shi ma ya samu ya shiga cikin ƴantawa wannan watan ne kaɗai ya samu wannan girman irin wannan darajar abu na huɗu da watan ke tafi da shi shi ne shaharu takfiru dhunub wato wata ne wanda yake kankare zunuban ɗan adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan imani wanda zai azunci watan ramadan kuma da imani wa hisaban da neman lada an gafarta masa zunubansa waɗanda suka gabata wannan shi ma yana nuna maka cewa kenan azumtar watan ramadan har zuwa ƙarshe to gafara ce take samu mutane kamar yadda mai littafin murshidu du'at ya yi magana yake cewa ranar ɗaya ga watan shawwal misali ake zuwa idi ko saboda ramadan ya ƙare yake ba da misali ya ce idan mutane suka je idi mala'iku suna musu ban kwana da cewa kun azumci watan ramadan kuma ana muku albishir daga wannan masallacin idi da kowa ya zo aka yi sallah da shi ya koma gidansa a matsayin Allah ya yi a kai masallacinsa su wani yana nuna mana alfarmar watan yana cikawa da kankare zunuban wato mutane abinda muke roƙo shi ne Allah ya ba mu dacewa da yardarsa a ciki abu na biyar da watan ake kallonsa da shi shi ne shaharul jud wato wata ne na kyauta shi watan ramadan idan ya zo yakan mai da kowa yana kyauta ne ko mutum yana da rawa gane da akwai sassauci a watan sai ya canji ya zama mai kyauta saboda watan ne yake zuwa da wata abu kaga yanzu ana azumin litinin ana alhamis amma ba wanda yake zuwa da ɗan wani dibino ce a masallaci ko akwai masu azumin litinin a kowa kawai aka yi sallah fita amma in ramadan ne ya zo za ka mutum da ɗan kullun dibinonsa ya shigo masallaci yana ba wa mutane kuma za ka ga da mata da magidanta ko da mutum bai da wadata za ka ga wani ya sai ɗan sukari ya aika ma wani zai ɗan sai ɗan lemo ya bayar duk a watan ake samun wannan saboda alherinsa amma in mutum ya wuce shiru za ka ji shiru saboda shi watan na kyauta ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha take ba da labari kana nabiyyu ajwada an-nas annabi ya kasance ya fi kowa kyauta kyauta yake da ita wa ajwadu ma yakunu fi ramadan kuma kyautarsa ma ta fi yawa a cikin watan ramadan har ma ana siffanta manzo Allah da ar-rihil mursala kamar wata iska ce da aka aiko wato wajen kyauta tashbihi ne an kamanta annabi da kamar wata wato iska mai yawan kyauta wanda inda iska za ta taso da guguwa da kura to idan ta zo ko kana son yayi ko ba ka so sai ta maka kyauta kuma kurar ma in ta zo ko kana so ko ba ka so za ta maka kyauta to shi yasa aka kamanta annabi da haka cewa idan watan ramadan ya zo ta ko'ina kawai bayarwa yake da mai bukata da wanda baya bukata kawai in an samu sai a bashi. So wannan yana nuna cewa yawan kyauta a cikin watan Ramadan wani abu ne wanda watan yake tafiya da shi. Abu na shida ana kiransa da shaharu fatu abwabil janna, wato watan da ake bude wa mutane kofofin aljanna. Wannan ko ya zo a faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idza jaa ramadanu futihat abwabul janna, idan ramadan ya zo ana bude kofofin aljanna. Ma'anar wannan kamar yadda Ibnu al-Hajar yake faɗi da ya zo sharhi akan hadisin, yana cewa alhairan ubangiji da yake zubawa da lada da yake rubanyawa da yake badawa a cikin wannan ibada da yake, wato sai ya zamanto kamar kofar aljanna an bude ta, kowane mai aikin alheri inda zai sa ikhlasi komin karancinsa to ana masa tsammanin wannan aikin zai sanadanta masa shiga cikin gidan aljanna. Shi yasa ma wasu malamai suke istinbatin cewa idan mutum ya mutu a cikin watan Ramadan to ana masa tsammanin cewa an bude kofar aljanna ya mutu kuma ita zai shiga, kamar karamci ne ma daga wajen Allah ya karbi rayuwar ta cikin watan Ramadan. Na'am. Ba san me nake ba wannan abun ba ina. Yawwa. Abu na bakwai shi ne sha'arun du'a, wato wata ne na yin addu'a. Duk wanda yake da wata damuwa to kawai ya tsaya ya gaya ma Ubangiji lokaci ne ya yi, inda har Allah ya kai rayuwar mutum. Kuma ni na san kowane ɗan adam yana da bukatu, sai dai bukatun su sha bamban. Naka bukatun ba shi ne na wancan ba, wancan kuma ba naka bukatun su ne naka ba. To amma dukkan wata bukata da ɗan adam yake da ita, Allah kuma ya isa biya masa ya ma ƙara masa akan abin da ya roƙa. Don haka watan na addu'a ne. Shi yasa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce lisa'imi da'awa, mai azumi yana da wani dama na laturat, addu'a ce wadda yake da ita ba a mayar da ita. To wasu na kallon kamar sai da daddare, amma wani malami ya istinbati ina tsammanin cikin wannan littafi da na ambata yake cewa daga lokacin da kai sabo na yin ɗaukan azumi, to daga wannan lokacin har lokacin zagayowar wani sabo duka lokacin addu'a ne. Amma annabi ya keɓance wani lokaci da yake cewa inda al-fitr, lokacin buɗe baki, ya faɗi wannan. Amma a waccan magana kuma ana nuna in dai azumin yana bakinka, to in ko ka buɗe bakinka gaya ma Allah to zai amsa maka. Sai dai kawai abin da ake kallo shi ne amsar ta zama ta hanya ɗayan uku, ko Allah ya baka abin yanzu nan take ka gan shi addu'arka ta amsa, ko kuma ya tunkuɗe maka wani bala'i da za an rubuta zai same ka a wannan rayuwa, ko kuma ma Allah ya tattara abin ya ajiye maka sai ka mutu ka shiga aljanna. Amma dai ba za ka yi addu'a ba ta faɗi. Don haka abin da ake nema yanzu a gurinmu shi ne yaƙini da tabbaci da sakankancewa da kuma yarda da miƙa ma Allah al'amari. Kar ka yi addu'a kana da shakku, kawai ka yi addu'a kana da yaƙinin an amsa. Kar ma ka bar raba ɗaya biyu. Ya Annabi ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, ku roƙi Allah kuma ku zamanto masu sakankancewa da an amsa mu. Amma in ka sa shakku, shakku yana lalata al'amarin ɗan adam. Kuma ko a zahiri duk abin da kake da shakkunsa da wuya ya tabbata maka a kan yadda kake, don haka ka sa shakku, kawai ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan wata ɗin na addu'a ne. Qur'ani yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, idan sun tambaye ka labarina ka ce musu ina kusa, ujibu da'wata da'i, ina amsa addu'ar duk wanda ya roƙe ni. Wannan ma annabi ya saka shi daga cikin alfarma ce Allah ya yi ma wannan al'umma, saboda al'ummomin da suka gabata na annabawa idan suna da bukatu to sukan je gurin annabawan ne su fara annabawan su shugabance su wajen roƙon Allah din tabaraka wataala. Amma ku wannan al'ummar annabi yake Allah ya muku alfarma kawai cewa yayi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i ba wai sai ka bi ta can ba kai karantanka kai ikhlasi kai furuci da laifinka ka nemi Allah gafara kuma ka roƙa zan amsa maka wannan alfarma ce aka yi wa wannan al'umma. Abuna wato na takwas shi ne shahru mudha'afatul ajr wata ne wanda ake rubanya lada a cikin ka ba wani wata da ya samu wannan alfarmar sai watan ramadan har ma manzo Allah yake cewa umratun fi ramadan yin umra a cikin watan ramadan ta'dilu hajj tana daidai da aikin hajji amma sauran umrar da za a yi ta ba a ramadan ba tana nan a matsayinta na umra. Amma wanda za ka yi ta cikin ramadan to wannan umrar daidai take da wanda ya je ya sauke farillar aikin hajji wajen lada da za a bayar. Abu na tara shi ne shaharu lailatul qadr wata ne da ake samun wani dare mai albarka a cikin ka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr wajidi yana cewa mu muka saukar da alqur'ani a cikin wani dare mai albarka kuma wannan daren ya fi wata dubu wato ibadar da ake a cikin sa ana ninninkawa mutane lada kuma kamar yadda manzo Allah yake lailatul qadri tana samuwa ne a goma na ƙarshe shi yasa ma idan goma ƙarshe suka shiga manzo Allah yana tashi da daddare har yara ƙanana yana casar su wato domin a yi sallah kuma a gaya ma ubangiji a roƙi Allah aljanna. Waɗannan su ne abubuwa da ake cewa watan ya keɓantu da su abubuwa guda tara to sai kuma khairul amali fi shahr ramadan akwai wasu ayyuka da suke da alkhairai a cikin watan ramadan za mu ambace su wanda mutum ya maida hankali a kansu ya dai ji watan yadda yake abubuwan watan ya keɓantu da abubuwa har guda tara. Mafifitan ayyuka da ake yi a cikin watan ramadan shi ne na farko as-siyam yin azumi shi ne mafificin aiki da ya fi kowanne wato ka azumci ko 29 ko 30 wannan wuni da kake yi da kwankwadon yunwa da ishirwa da hana ka kusantar iyali da hana ka ci da sha da kuma kamewar harshenka daga wasu maganganu da idanuwanka daga wasu kallo da kunnuwanka da jin wasu abubuwa da ba su dace ba da kamewar hannayenka daga barin taɓa abin da bai dace da riƙe ƙafafuwanka wajen cewa baka taka ka je da su wuraren haram ba da cikinka da kake sa masa halal to waɗannan idan suka tattaru da niyyar wato yin azumi ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala daga kituwan alfijir har zuwa faɗuwar rana wannan shi ne kariya kenan harshe yana azumi kenan idanuwa za su yi azumi kenan hannuwa za su yi azumi sannan cikinka zai farjinka ma zai ababuwanka za su yi dukan sai ka tsare su sun sarrafu a kan bin Allah sannan yunwar da kafan kwada da ishirwa ta zamanto ita ce cikakkiyar alamar cewa ta yi wannan azumi wannan yana daga cikin mafificin aikin da ake da buƙata. Abu na biyu daga ciki a wannan wata mafificin ayyuka shi ne alƙiyam wannan ƙiyam ɗin shi ne sallar tarawihi da na ambata ko kuma ka ce sallar tahajjud ko wasu nafilfili da za ka yi cikin dare duk su ake tattarawa a ce ƙiyamul layl su ake tattarawa a ce musu tahajjud su ake kuma tattarawa a kira su da tarawihi ko kuma a kira su da asham duk sunanta ne amma dai dukkan tsiyamun layli ne aiwa ne dare wannan yana daga cikin mafificin ayyuka da ake da bukata a yi su a cikin watan ramadan Na uku daga cikin mafificin ayyuka da ake so shi ne sadaqa, wato ba da sadaqa shi ne taimaka ma waɗanda suke gajiyayyu. Kuma kowa Allah tabaraka wa ta'ala ya masa arzikin da zai yi sadaqa da irin gwargwadon halinsa ya shiga aljanna da ita. Galibi idan an ambaci sadaqa, to wani in ba shi da kuɗi sai ya rinka kallon wanda yake da kuɗi kusa da shi, kamar yanzu wato da kai fa ake magana, wato shi kuma kenan ya zauna kamar ya ci hulus. A to kai manzo ai shi musulunci da ya zo ya buɗe ƙofofi ne, kowa yana shiga aljanna ne ta damar da Allah ya bashi. Lokacin da manzo Allah ya yi wannan bayani, wasu sai suka zamanto cewa suna ganin ba su da kuɗi. Mazalata yanzu ɗayanku ya taka mallakar ƙwallon dubino guda ɗaya, yanzu a cikin mun nan waye ba shi da arzikin mallakar ƙwallon dubino ɗaya? Ai kowa yana da kuɗin da zai mallaki dubino baya ɗaya. Ban yi tsammanin dai a nan akwai wanda talaucinsa ya kai ba zai iya sayan ƙwallon dubino. To sai manzo Allah ya ce ka tsaga shi biyu sai ka ci rabi ka ba ma ɗan uwanka rabi. Da wannan in dai fi sabilillahi kai, Allah zai kamba ma'aikin har sai ya tsare ka daga barin mota. Hadisin manzo Allah da cewa idan kai sadaka komin karancinta Allah zai karɓe ta da hannun daman shi, duk da cewa dukkan hannayen Allah dama ne, zai reni abun da ka bayar na sadaka, kamar yadda ɗayanku ke renon in ya dasa bishiya yake renon ta yana bayanta tana girma har ta haɓaka, haka Allah zai yi ta renon sadakar ka za ta girma har ta kai kamar ɗan saniya ko sama da haka. Haka Allah zai rene ta sai ka cika maka duk inda ba ka tsammani. Babban abin da ake nema ka yi ikhlasi. Kuma kowane ɗayanmu ya daina rena kansa a matsayin yana kallon kansa matalauci, shi ba zai iya yin komai ba. Ka daina wannan. Duk abin da ka gani ana yi za ka iya yi gwagwarin irin matsayinka da Allah ya ba ka. Wataƙila wani kaga ya ciyar da bukunan abinci, ka rabu da shi, shi ba wadatarka ce ta sa ya yi haka. Yanzu ka yi ƙwallon dubino ɗaya ka mallaka, a za ka ba wani. Allah yana kallon niyyarka kuma yana kallon irin arzikin da ya maka. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Allah ya ce mawadaci ya ciyar da irin wadatar da muka masa, wanda muka kuntata masa muka rike arziki ba mu bashi ba, ya ciyar daga abin da muka bashi. Kenan Allah ya gayyaci kowa ya shiga aljanna, ba ta masu kuɗi ba ne kadai, ba ta masu hali ba, kowa zai iya yin abin da za ka. Saboda haka babban aiki mafi alheri daga ciki shi ne na uku, shi ne yin wannan sadaka. Ka samu wani abu ko da ba kullum ba da za ka bayar, wani an zo ba shi da ma ƙwallon dubinan da zai iya rabawa, sai Rasulullah ƙwallon dubinan ma ba ni da shi. Sai Annabi ya ce kame harshenka daga barin zagin mutane, shi ma za a baka sadaka. In ba ka da ƙwallon dubinan kan harshenka kar ka yi magana a kan zagin wani, kada ka yi jiba ko annabimanci ko wani abu, kame harshen shi ma za a baka ladan sadaka. Saboda idan ka kula sai kamar Allah ya damu ne ko ya matsu da sai ka shiga aljanna, don haka yake ta buɗe maka ƙofofi. Talauci ba zai hana ka shiga aljanna, rashi ba zai hana ka shiga aljanna. Saboda haka Allah ya buɗe ƙofofi na za ka shiga aljanna, wannan falala ce daga wajensa. Abu na hudu shi ne daga cikin ayyukan da ake son yawaitawa qira'atul qur'ani, shi ne karatun alqur'ani. Har ma ana cewa wannan watan da zai zo wata ne na alqur'ani, da aka ka yawaita karatun alqur'ani. Wani zai iya kafa hujja da cewa shi bai iya karatun alqur'ani ba, amma dai na san babu wani musulmi da bai san daga alantara zuwa nasiru. Kowa ina da tsammani yana da wannan tilawar, ni kamar bai tashi. Annabi ya sifanta alqur'ani da ruwan sama, na farko ne da ya digo yake da albarka, ko na tsakiya ko na ƙarshe, dukkansa gaba ɗaya mai albarka ne. Saboda haka tsakiyar Qur'ani ko farkonsa ko samansa ko inansa, ko ina ka taɓa ka karanta albarka ce. Don haka ba ka da uzuri a kan cewa wai ba ka haddace abin nan ba, a hasali ma ana kallon rashin iyawarka, har Allah gudumawa yake ba ka saboda ba ka iya ba. Da kyar kake karanta alƙur'ani sai aka ce da kyar ɗin ma yana da lada, ka karantan kuma yana da lada, kaga tana da lada duken. Saboda yanzu ba ka iya yi din da kyar kake yi, to shi ma da kyar din mun ɗauka za mu biya ka. Shi Allah ya fi ƙarfin, ya fi ƙarfin wato harkar gwamnati. Yanzu idan kana na fili zazzaɓi ya same ka, sai Allah ya ce ya kasa tashi saboda zazzaɓi, saboda rashin lafiya, ko saboda tafiya. Mala'iku dama can yana yin wannan nafin fili, to ta rubuta masa, ko da bai yi ba. To haka shi shi abin Allah ya ce falalarsa ce kawai. Kuma idan da ka yi ta sallolin kana yaro sai ka tsufa, yanzu ƙafafuwanka sun yi rauni ba za ka iya tsayuwa kai sallolin, jiki ya yi rauni da kyar. Allah ya ce ai ta rubuta ba, ko ba tamfurin zai baka. Shi Allah ba ruwansa da ba sai ka yi tamfurin ba zai baka. In dai da can kana aikin kawai zai biya. Haka Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka ka yawaita karatun Alƙur'ani gwargwadon hali, iya abin da kake kallo, iya abin da za ka iya yi, a dai same ka kawai kana karatu. Ko da baka sauke Ƙur'ani ba dole ne sai ka sauke, amma dai ka karanta Alƙur'ani. Wannan shi abu na hudu kenan. Ko abu na biyar, wani aiki ne wanda ake ba da gudunmawa mai ƙarfin gaske, Allah yake ba da lada mai yawa, shine al-julusu fil masjid hatta taqulu ash-shams. Mutane suna sallar asuba sai su zauna su ta azkar, wani ya karatu al-Qur'ani, wani ya ta zikiri har sai rana ta fito. Wannan shi ma daga cikin manyan ayyuka wanda manzo Allah ya ce wanda biye wannan bayan sallar asuba ya zauna yana ambaton Allah har sai da rana ta fito, za a rubuta mishi ladar umrah. Kaga wannan girman daraja ce. Kuma wannan kan ba sai ma a watan Ramadan ba, amma dai an kawo shi anan saboda watan Ramadan mutane sun fi miƙa wuya da bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala. Kowa za ka ga yana da yanzu duk watan ya kama za ka ga har mata za su ta fitowa sallah, ko ma duk sauran salloli da kuke suna cikin gida, amma saboda alfarman watan za ka ga ana fitowa tarawihi a zo a yi. An gane, saboda kowa yana son lada. Abu na shida shine al-i'tikaf. Daga cikin manya-manyan ayyuka da ake a watan Ramadan shine al-i'tikaf, wanda kuma da yawa malamai sun tafi akan cewa a yi shi a masallacin da ake sallar Juma'a, saboda an fi son sa a masallaci, a masallacin ma kuma masallacin da ake sallar Juma'a, domin ba ka da fargabar za ka fita kai ta yawace yawace zuwa sallar Juma'a a yadda kake ana sallar Juma'a. Yanzu an yi sallah ta ci gaba da zama, shi kuwa ɗaya ci gafi dama zama ake a masallaci, mutum ya yanke komai nasa na al'amarin duniya, ba shi da wani abu sai wajen Allah. Zai yi karatun Alƙur'ani, zai yi sallolin dare, zai yi istighfari, zai yi salati, zai yi addu'o'i, zai yi istighfari da sauran abubuwa duka zai iya yi, zai yi ta yi. Wannan shi ne, zai dai ba magana muke a kan shirin na itikafi ba, amma dai irin waɗannan abubuwa ake da bukata. Abu na bakwai shi ne al'umra tafi Ramadan, wato yin umra a cikin watan Ramadan, wanda biya samu dama ya je ya umra, wanda duk yake da hali sai dai kake da aikin hajji. Haka manzo Allah ya faɗi kamar yadda muka wuce a baya. Sha'annan abu na bakwai da ake takwas kai shi ne taharral lailatul qadr, ka yi kirja don watan Ramadan, abinan lailatul qadr. An ce ana samun sa 21, 23, 25, 27, 29, ma'ana dai kamar witir a wannan lokacin ake iya samu. To ta addu'a Allah ya baka wannan abun din. Abu na tara da ake son a yawaita a cikin watan Ramadan, al-iktisaru min zikrillah, yawaitawa da ambaton Allah da kuma addu'a da istighfari. Wannan ana da bukatar su a cikin watan Ramadan. Kana zaune ka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, ko kuma karatun Alqur'ani. Sannan kada ka manta kanka wajen yi ma kanka addu'o'i, duk da cewa akwai hadisin da yake nuna cewa wanda ya shagaltu da ambaton mu ya manta da kansa yi ma kansa addu'a, ya shagaltu mu kawai yake ta ambato yana ta mana zikiri. to mu kuma zamu biya masa bukatar sa da wanda ya sani ma da wanda bai sani ba zamu biya masa ita to amma dai ka roƙa kai istighfar abu na goma daga cikin ayyukan da ake so a watan Ramadana a yawaita su su ne silatul rahim sadar da zumunci kana da wasu ɗan uwa ka ziyarce su inda hali kuma su kyauta in ba hali a ziyarce su a yi musu fatan alheri waɗannan su ne abubuwan da ake buƙata ɗan adam ya aikata a cikin watan Ramadana na gaba abu na uku ma ya sifu sau abinda zai inganta maka azumin akwai abubuwan da suke sa na kasu a ladan azumi amma menene zai inganta maka azumin ka abu na farko da malamai suka ambata wanda zai inganta maka azumin ka shine saumul lisan ka sa harshen ka yayi azumi ta yaya harshen ka zai yi azumi ta yadda zai zama ba za ka sake shi ba wajen gibar mutane da annabimancin mutane da maganganun alfasha da wasu abubuwa da ba su dace harshen ka yayi azumi wannan zai sa azumin ka ya zamanto kammalalle cikakke mai cikakken lada na biyu suka ce abinda zai taimaka maka wajen ingantuwar azuminka saumul yad kada hannunka wato shi ma ya tasa yin azumi ma'ana hannunka yayi azumi ba zai taɓa haram ba zai rubuta sharri ka kame shi daga barin kayan mutai al-muslim man salima nasu min lisanihi wa yadi musulmi shi ne wanda musulmai suka kubuta daga harshensa baya zaginsu wa yadihi kuma suka kubuta daga hannunsa hannunsa baya satar kayansu baya kuma rubuta musu sharri don haka ko a facebook za ka yi magana to ka san abin da hannunka zai rubuta kada ka rubuta sharri a kan wani kada ka faɗi mummunar maganar da ba haka take ba kada ka ƙago wata ƙarya ka tura abu na uku suka ce da zai taimaka ma azuminka ya zamanto ingantacce shi ne saumur rijim ƙafafuwanka ma su yi azumi ma'ana kenan ba za ka taka da ƙafarka ka tafi inda alfasha take ba ba za ka taka da ƙafafuwanka kana azumi ka je gurin da ake saɓon Allah waɗannan ƙafafuwan ka kame su daga wuraren sallah sai wuraren karatun alƙur'an sai zumuncinka sai wurin aikinka sai abin da zai taimaka maka a rayuwa nan kake zuwa da ƙafafuwan amma ba wai kana zuwa ko gidan rawa ko gidan sabo ko wuraren da ba su dace da ƙafafuwan ka ba ƙafafuwan ka ba su zamanto suna yin azumi na hudu daga cikin abin da zai inganta maka azumi shine saumul badan wato cikinka ya zama shi ma yana azumi ba za ka zo ba ba kika saka masa haramun wasu suna dan shan wasu abubuwa ko da Ramadan din ko saboda wani gaggawa yake magariba ta yi ya dan foda sigari dan foda wasu dai abubuwa ga su nan haka wanda ina ganin ko mai shan sigari da zai ma kansa adalci ya san ba lafiya ba ce shi dai yana sha kawai wani malamin mu yana cewa mutum yana neman tsari da wuta to amma kuma sai ga hayaƙira ta fitowa ta bakin mutum kamar kenan an kura wuta a cikin da duk inda ka ga hayaƙi to ƙarƙashin hayaƙin wuta ne yake to kamar mutum yana nuna haka bar wannan magana ka tsare dai cikinka wato ka rinka sa masa halal abu na biyar da zai inganta maka azumi shine harshenka ya saba da yawan ambaton Allah ba bacci kake ba ba karatun alkur'ani kake ba ka kwanta kila hutawa kawai kake harshen ka ya rinka subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saboda manzo Allah ya ce habbul kalami ila Allah arba'u maganganun da suka fi soyuwa a gurin Allah guda uku ne su ne subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a wata ruwaya za ka ga an ƙara da wala haula wala quwwata illa billah waɗannan in sun cika biyar ɗin nan su ne ake cewa baqiyatu salihat wal baqiyatu salihatu inda rabbika khairu thawaban wa khairu amala wanzazzun ayyuka masu girman daraja su ne suka fi daraja a wurin ubangijin suka fi soyuwa a wajen Allah kuma su ne ya fi dacewa ɗan adam ne ta buri da samar da su a cikin rayuwarsa, kuma su ne mafiya alherin ayyukan da za ka yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so. Waɗannan su ne khairul a'mal, akwai kuma ma'isu siyam, abin da zai inganta maka azumin. To sai fawaidu sawm, fa'idojin da ake samu a cikin azumi shi ne fa'idatu sihhiya. Duk da cewa hadisin da ya zo yake cewa su mu wata siku bai inganta ba, amma ko a likitance da kuma yanayin rayuwa an san cewa azumi yana saka yana ba da lafiya. Imam Shafi'i yana cewa in kana buƙatar ilimi ka ɗan rinka barin cikinka da yunwa, kada ka rinka ƙoshi kullum, saboda yunwa ta mizaji ba yunwa ta wanda za ka je ka ɗauka ma kanka wani abun da ba shi kenan ba. A'a, cikinka ya zamanto bai cika kankan, to kamar ilimi ya fi shiga a wajenka, kuma ƙwaƙwalwarka ta fi samun abun da ya kamata, saboda cika ciki a ƙoshi yana sa nauyin jiki, kuma yana sa ke ƙasar jiki tayin zuciya, kuma yana sa yawan bacci, kuma yana saka ka yawan bayan gida da shiga banɗaki. Cika ciki fal to da daga cikin fa'idar da azumi yake badawa, yana ba mai jiki lafiya. Wannan mun ga ko a waɗanda suke da nauyi sosai in sun je asibiti ana ba su shawarar su rage cin abinci ko na to kenan daga ko da ba azumi kake ba sai an rage maka wani abu. To balle shi azumi da za ka ɗauka tun daga alfijiri har zuwa faɗuwar rana yana ba wa jikin ɗan adam lafiya. Sa'annan abu na biyu da fa'idar da azumi yake ba wa ita ce fa'idatu tarbawiyya. Azumi yana tarbiyyantar da mutane, ma'ana yana saka su rinka zamantowa halayya na ɗanki. Ko da wasu daga cikin waɗanda suka fandare kila mai yiwuwa in ana kiran sallah ba sa zuwa, in ana wasu tarurruka na ibada ba ka ganin su, amma in azumi ya zo za ka ga cewa suna zuwa tarawih, kuma ko maganganun suke na alfasha wani inda zai buɗi baki ya ashar, to za a ga ko masu yin ashar ɗin za su ce da azuminka. Saboda kenan azumi yana tarbiyyar rayukan mutane, ya ɗora su akan hali na da. Wannan shi ne abin da yake fa'idan tarwa. Fa'ida ta uku shi ne fa'idatu diniya. Azumi yana ba da wata fa'ida ta addini, wanda za a ga kowa yana ƙoƙari da yin sallah cikin jama'a da taimaka ma waɗanda suke gajiyayyu, don haka yana ba shi fa'ida ta samun halayya wanda addini yake da buƙatar. Abu na huɗu shi ne fa'idatun nafsiyya, wato karan kan ɗan adam yakan samu wasu fa'idoji, domin yakan samu nutsuwa, yakan samu kwanciyar hankali, yakan samu daidaituwar al'amura, yakan samu jin sa yana kusa da Ubangiji, yana samun wasu nutsuwa iri daban. Waɗannan su ne abin da azumi yake bayarwa na fa'ida. Na gaba abu na biyar kenan za mu iya cewa shi ne ahdafu sawm. Mene ne manufar yin azumi? Manufar yin azumi shi ne kaffun nas ani ta'ami wa sharabi wa mu'asharati zawj ko zawjiya. Wato kamewar mutane daga cikin manufofin azumi shi ne ya kamar da mutane daga barin cin abinci da rana da kuma abin sha da rana da kuma harkar da ta shafi mutum da matar shi, alaƙar auratayya da rana. Duka wannan azumi manufarsa ya zai taƙaita maka waɗannan abubuwa, ba zai bar ka ka yi sha'awar yadda kake da buƙatar ba, sabu da iyali da rana ba zai bari ba. Ba zai bar ka ci abinci da rana ba, ba zai bari ka sha da rana ba, matuƙar kana yin azumi. Wannan yana daga cikin manufofin azumi. To kuma idan ya ɗora maka waɗannan abubuwa, da fa'idar da muka ambata wacce za ka samu ta lafiyar jikinka da kanka. Sannan daga cikin manufofin azumi shi ne ya zamanto kasful lisan, yana son ka kame harshenka, ka saba, kar ka rinƙa zagin mutane, kar ka rinƙa giban mutane. Domin ya zo yana gaya maka cewa man lam yad'a qawla zur wal amala bihi, wanda duk bai kame ba daga maganganun banza na ƙarya na ƙage-ƙage da yi wa mutane sharri, kana azumi kana yi, to azumin ya ce ban da shi, shekara banda na yake Allah baya da bukatar wannan azumi gara ka ci abincin ka ko kuma ka sha kenan azumi daga cikin manufarsa shine ya hana harshen ka fadan kariya ya hana harshen ka tsage ya hana harshen ka giba da annabi manci da fadan abubuwan da ba su dace ya zo da wannan manufar kuma duk wanda ya zamanto harshen sa ya zamanto bai giba bai annabi manci bai zagin mutane bai kazafi ba wasu bai shiga mutuncin mutane to wannan harshen kammalalle ne Allah kuma yana son irin wannan harshen abu na uku daga cikin manufar azumi shine bazulul jud azumi ya zo ya koya maka daga manufar sa yana son ka zama mai kyauta yana son ka zama mutum mai kyauta mai kyautata ga wasu mutane bayi alheri azumi yana daga cikin wannan manufar shi yasa ma yake maka manufar tarasa iban wanda duk ya ciyar da mai azumi to za a ba shi ladan mai azumi kaga kenan akwai wanda zai iya samun azumin mutum biyu a wata idan kullun da ka ba mu wani abin bude baki ko da mutum ɗaya ne to kai an gama watan ramadan kai azumi biyu kenan wata kai wata biyu kenan ba tare kuma da an tsaya ladan wancan idan mutum uku ne to kai kana da azumin mutum hudu kenan wata uku so ramadan daga cikin manufar sa ya zo ya tsora maka wannan ne yadda kai haka na hudu ya zo ne ya ba wa ranka tarbiya na farko ya rage maka karfin sha'awa ranka za ta zamanto ba za ta da karfin sha'awa ta aikata aikin sabo ba domin ya baibaye ka da karatun alkur'ani da sallar dare da rike maka harshe da saka ka cikin wasu al'amura to sai zamanto ya ba ma ranka tarbiya don ka samar da ayyuka na barkatu wannan rai za ta tafi akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake na biyar azumi ya zo ne daga manufarsa shine ya gyara akhlaqul muslim ya gyara dabi'ar mutum musulmi ya saka masa ƙaunar juna ƙaunar dan uwansa zai yi ma dan uwansa kyauta yana son dan uwansa kuma yana mayar da shi ya zamanto da kuɗi da baka da kuɗi da sarki da gwamna da ware ne duka za ku zamanto kuna ɗanɗanar musifar raɗaɗin yunwa da ishirwa in dai za a yi azumi to da kai da wanda yake da wadata gidansa ciki yake da abinci sai kun ɗanɗani wannan yunwa wannan zai sa kuma ka zamanto mai tawazu daga cikin manufar azumi ya zo ne domin ya kankare maka zunubai wannan shi ne abu na shida ya kankare zunubin ɗan adam ya wanke masa su ya mayar da shi fari ta kal da shi sai abu na na abin nan na takwas ko na bakwai ko takafulul fuqara wal yatama wal masakin wal aramila ya zo ne domin ya yi garanto mafakirai mana azumi ya zo ne don ya ba da garanti mafakirai cewa musulmai da suke da wadata za su iya ɗaukan nauyin wasu fakirai wasu marayu wasu miskinai wasu matan da aka mutu aka bar su da ƴaƴa mazajensu sun mutu sun bar su idan ka kalli ramadan daga cikin manufarsa idan ya zo yana za ka ga wani ya yi abinci marayu za ka ga wani ya je gidan marayu za ka ga wani yana kyautata wa irin matan da mazajensu suka mutu sun bar su da ƴaƴa to azumi ya zo ne daga manufarsa shi ne ya ba wa waɗannan garanto wato ya ba su wata kariya ya rene su da samun wani abu wanda zai rage musu wahalar da suke ciki kenan ko ba komai taimakonka ya kamata ya karkata zuwa ga waɗannan mutane fakirai marayu miskirai armala su ne baba zaura ba ce wannan wanda za a iya cewa mijinta ya mutu ya bar ta da ƴaƴa mai sunan da na wiwa mai sunan ta da hausa mai sunan ta to shi ke ba ka sani ba ban sani ba sai mu wuce ko so sai abu na takwas ko daga cikin manufofin azumi abin da ya kawo shi ya zo ya gaya wa mutane ya tusa musu tsoron Allah shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kawai azumi ya zo da din ne saka mu zuciyar dan adam tsoron Allah idan azumi ya zo ka ga mutum bai ji tsoron Allah ba kuma akwai matsala azumi ya zo ne daga cikin manufofinka shi ne waɗannan abubuwa guda tara ya zo ya tabbatar da su a cikin rayuwar ɗan adam. To lokutan mu sun yi ya karatu ko?
Na'am.
Bari mu tsallaka mu ne ga sirrin shi azumi. Azumi yana da wasu sirri wadda da yawa mutane ba su iya saninsu ba. Daga cikin sirrin da yake na azumi shi ne ya ba ma ya yi training ɗin zukatan mutane su saba da yin kyauta. Shi yasa za a ga ana cewa in ka ciyar da mai azumi kana da kaza, in ka taimaki mai azumi kana da kaza. Sirrin da ke ƙarƙashin wannan shi ne ɗan adam ko da azumi ya wuce ya koyi ba da kyauta. An gane? Da nau'o'insu iri daban-daban. Sannan abu na biyu ya zo ne daga cikin sirrin azumi idan ba ka gane ba cewa yana kwaɗaita ma ɗan adam yawan aikin alheri. Sabanin sauran watanni. Za ka ga mutum yana ta ƙoƙari wani ya sai tufa ya babu wani. A'a abubuwa dai ga tsanan. Dukiyar da za ka iya fitarwa ka kashe azumi ba za ka iya cire ta ka ba ma wani a wajen azumi ba. Wannan sirri ne da yake ciki wanda azumin yake ɗauke da shi kuma yakan mayar da mutane su zaman to haka ko da ba su sani ba domin abu ne wanda yake koyi. Kuma daga cikin sirrin azumi shi ne yana ɗaya da tasirin musulmai. Ba ka ga da mai kuɗi da mai mulki ya talaka kowa an haɗu a masallaci kuma an haɗu daidai lokacin mu da baki kowa lokacin yake da gwamna da sarki da malami da jahili da ma talaka da wanda ba shi da komai duk lokacin mu da bakin su ɗaya ne. Wannan wani sirri ne wanda ya aka yi azumi ya tsinke al'umma ya haɗa ta guri ɗaya ba wanda zai iya cin abinci duka sai lokacin ya yi. Wannan wani sirri ne wanda kenan ya nuna al'umma tana tafiya a kan abu ɗaya watan shi da ya samar da wannan. Ba daga cikin sirrinsa shi har yanzu yana nuna maka lokuta suna da tsada. Sirrin idan baka gane wannan ba yanzu an ce maka watan yana ana amsa addu'o'i. To wannan lokacin fa mai tsada ne. Sirrin da ke ƙarƙashin wannan kada ka yi wasa wannan time ɗin ya wuce ba kai komai ba. Ana da buƙatar ka yawaita addu'a. Ana da buƙatar dukkan wasu buƙatu ka miƙa su. Dukkan wani abin da ka san cewa zai yi maka ta'a ne a wajen Allah zai amfane ka. To ana da buƙatar wannan watan ya zo da wannan sirrin ka yi ƙoƙari ka ga abin. Abu na shida ko na abu na shi ne tahqiqur rahma fi qulubil muslimin. Wani sirri kuma da azumin yake sakawa shi ne tabbatar da tausayin musulmai da suke ma junansu a tsakani. Da haka kowa yana ƙoƙarin ya taimaki wani ne. Kowa yana da wannan. Kowa yana son ya samu wani abu na lada. Na bakwai shi ne sirrin da ke ciki azumi yana koya maka haƙuri ko da ba ka gano ba. Ya koya maka haƙuri da iyalin. Ya koya maka haƙuri da yunwa. Ya koya maka haƙuri da ishirwa. Ya koya maka haƙuri da harshenka ya zamanto baya dagin mutane. Ya koya maka ka riƙe hannayenka. Akwai sirrance wanda yake ya ɗora ka akan ɗa'a kuma ya hana ka ayyukan zunuba. To sai abu na ƙarshe na ganin shi ne mayan usul ajiru sau. Ya kamata mu faɗi wannan abinda zai tauye maka lada ya hana ka samun cikakken lada idan kai azumi. Wannan hatsari ne shi. Domin duk abin da muke faɗi yanzu na lada, to amma ga wasu abubuwan kuma da za su iya tauye maka ladan azumin. Abu na farko shi ne aljihal. Jahilci da hukuncen azumi yana iya sa idan baka san hukuncen ba zai iya yiwa kai takka tobarar da ba ita kenan ba a samu na kasu ko wannan zai iya faruwa. Na biyu ta shine al-lahw wal la'b. Kawai ka je ka shagaltu da abin da ba shi da amfani sai da azumi kuma ga ka kana lido ko dara ko karta yana iya faruwa ko saboda wasu kamar jaraba ne sai sun yi lido a buga wani katin tebur haka ai tai ana ta dariya shi ba a samu kudi a cikin ba sai ba ko ai ba mai ana ko kida da akwai da mutum ba ko nawa ake samu to kaga ba a samu ba ko to kaga ni sai ya dauka dora shike a ta buga teburi kuma ai dariya wannan da istighfari ka kama ya duka alheri irin wadannan abubuwa suna tauye maka girman darajar ladanka a wajen Allah min ga kada mai tsara a cikin ka wata kila amma ga kuma halayyar ka suna nuna wasu halayyar da su ke abu na uku shi ne kalamun fahish zance na alfasha akwai karin da siffanta abin da ya shafi alfasha ko mace ko namiji wani abin da ya shafi alfasha ne ko kai ta ruga a shar ita ma kalmar alfasha ce shar waɗannan duka suna tauye ladan azumin mutum ba cewa aka yi ba yi da lada ba amma yana rage masa daraja abu na hudu shine al-ghibatu wan-namima ka zauna kana ta zagin wani ko kana aibanta wani yana rage maka daraja azumi a wani gurin ma abin nan Imamul Hajar tana cewa yuhsha Allah ya kubala sauran ana jin tsoron ma kada gibar ka ta jawo gada a kan biya zumin ka saboda a kan ya ce mallam ya za a kaula zu wal'amala bihi wanda bai bari ba fa laisa bi hajjatin min an yada a ta'amuhu wa sharaba abu na biyar shi ne annazuru ila nisa'i wal muharramat shi ma yana rage maka lada azumi ki ta kallon matan da ba naka ba muharramu ba matan ka bane ba ko ki ta kallon su kuma kallo na sha'awa kokarin kazance da su kokarin ka kallon bada a wayar ko na abu kuma da haka yana rage maka tarajin ladan ka abu na shida shine kaulu zuwa kiran ƙarya ka kawo wani labari kawai ka sake a duniya ba wanda ya abu nan ba a yi labarin ba kuma gashi ka rubuta a kai ka sake tun da yanzu kamar an ce kun samu duniyar wai sada zumunci ne ko barka zumunci ne ma ba a sani ba sai gashi nan ne ana dai ta yi ko to wannan ba daidai ba ne ya zamanto abin da za ka faɗi ba gaskiya ba yana rage maka ladan azumi abu na bakwai shi ne asabu wa shata wato shi ne zage-zage kai ta zagin mutane yana rage maka girman daraja ko lada na tara shi ne annawmu na'aran wa sa'aru layla wasu suna da wani abu wato sai su kuma ka ga